نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي مغلقة لكينا جكينغ رمبوشي أجهر بوشي أولا يمشي نتلاتة يومنا شاء تقوس قوات رمضان hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1443 wanda kuma yake daidai da 19 ga watan hudu shekarar miladiya ta 2022. A wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul hajj, yau insha Allah za mu shiga tafsirin ayatu 19. Kafin mu shiga kamar yadda muka saba, muna ansa wasu daga cikin tambayoyi da muka samu. Wanda yana tambaya cewa direba ne yayi kuskuri wasu mutum biyu akan mashin, wato ya kade su bayan sun fadi, sai wani direban daban mai mota ya taka su suka mutu. To shin waye zai yi kafara a tsakanin waɗannan direbobin? Dukkan wani kisa da za a yi na kuskuri, duk wani mai kuskuri a cikin wannan kisan kafara ta hau kansa. Tana iya hawa mutum ɗaya, tana iya hawa mutane da yawa a lokaci ɗaya. Saboda haka shi wannan da ya kaɗe su, ya kaɗe su bisa kuskuri, ya tabbata cewa da kuskurensa a cikin kaɗe su, don shi ne farkon wanda ya yi sanadiyar faɗuwarsu. Duk wani abu ma daga baya zo, shi ma wancan da ya taka su, idan ya zanto a cikin taka su ɗin akwai wani abu na kuskurensa, ko dai a ce yana gudu yadda bai kamata a ce a irin wannan wurin da aka yi haɗarin yana wannan gudun ba, ko kuma misali a ce ko birkinsa baya ji sosai, ko yana waya, ko ya yi wani abu da yake ɗau hankalinsa, wanda za a iya cewa shi kansa wannan abin da yake ciki ya taimaka wajen taka su ɗin. Matuƙar dai akwai wani abu na kuskure daga ɓangarensa, ko ya yake, ko nawa ne cikin ɗari, inda za a samu wani ɓangare na kuskure ko da baya da yawa, to shi ma kafarar ta shafe shi. Saboda haka ya danganta da yadda masu auna haɗurra suka fitar da bayanin wannan haɗari. Idan ya zanto shi wanda ya bige su, shi kam wanda ya bige su, daman wannan yana cikin kafara, saboda shi ne farkon wanda ya yi sanadiyar faɗuwar tasu har aka taka su. Ba shi da tabbas cewa da ba a taka su ba za su mutu ba. In ka ce da ba a taka su ba za su mutu ba, bai ma sai a ce da ba ka kaɗe su ba za a taka su ba. Saboda haka su matuƙar dai akwai kuskure ta ɓangaren shi wannan direban da ya ture su, wannan yana da kafara. Na baya da ya zo ya taka su, wannan idan wato aune na haɗurra ya tabbatar da shi ma yana da nashi kuran, to shi ma kafarar ta hau kansa. Saboda haka zai yiwu a lokaci ɗaya sama da mutum ɗaya su yi kafarar wani mamaci guda ɗaya. Idan mutum ya rasu ranar Juma'a kuma ya mutu da bashi a kansa, to ya makomarsa za ta kasance? Menene alaƙar ya mutu ranar Juma'a da kuma ana binsa bashi? Mutuwarsa ranar Juma'a daban, bashin da ake binsa daban. Idan akwai wata falalar da zai samu ta mutuwar ranar Juma'a, shikenan wannan falalar tana nan. bashin ma kuma da ake bin sa shi ma yana nan akan sa shikenan sai a yafe masa bashin saboda ran juma'a ya mutu yaushe ne goman karshe take farawa wato goman karshe ta Ramadan tana fara ran 19 ne ko ranar 20 dare a ka'ida na lissafin musulunci yana bin yini ne wato shi yake gabata sannan yini yazo wannan shine ka'idar lissafin tafiyar rana da wata da a musulunci ana auna ana au ne da wata da tafiyar wata bature ne yake au da tafiyar abin rana saboda haka yau da daddare to daren Laraba ne ba daren Talata bane yau da daddare sunan sa daren Laraba gobe da daddare sunan shi daren Juma'a daren Alhamis da daddare sunan shi daren Juma'a to haka lissafin yake da zarar rana ta fadi to wannan yinin da daren sa sun wuce an shiga wani dare na yinin da zai zo gaba haka yake lissafi daga faduwar rana to shikenan an fahimci wannan wannan shine ka'ida ta musulunci kace an dare ya shigo ma'ana rana ta fadi to wannan yinin ya riga ya tafi shi da daren sa saboda haka in aka ce yau an ga watan Ramadan to Ramadan ya shiga da zarar aka ga wata to Ramadan ya fara shi yasa zaka ga inda ake sanar da ganin wata da wuri sai kaga har ma sun yi tarawih saboda a Ramadan suke to haka nan aka ce yau 19 ga wata to da daddare an shiga yinin 20 an shiga daren 20 ga wata saboda haka wannan darariki kuma su ne ake magana falalarsu shi yasa zaka ga malamai suna maganar da goman farkon Zulhijja da goman karshen Ramadan wanne ne yafi falala Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah yake cewa in ana magana yini ne to yinin da ke cikin wato goman farko na Zulhijja wanne yafi falala in ana magana darareki ne to dararen da suke karshen Ramadan goman karshe ta Ramadan wannan sun fi falala saboda su ne suka kunshi daren Lailatul Qadri wanda Allah ya ce khairun min alf shahr wadancan kuma su ne yinin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yace su ne yinin da aikin kwarai ya fi soyuwa a gurin Allah subhanahu wataala a cikin su saboda haka su ne afdalu ayyamid dunya ala al-itlaq don haka ana lissafin ana maganar dare ne ba ana maganar yinin ba saboda haka da zarar aka ce yau 19 ga wata to da daddare an shiga lissafin kuma 20 saboda haka wannan darajarkin wato darajar karshe din nan da ake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ƙara zaga dantsi wajen bautar Allah zai fara wannan yana tambaya cewa mutum ne ya rasu da bashin banki a kansa sai ƴan uwansa suka je aka ba su bayanin bashin suka biya bayan shekara uku sai lauyan wannan banki ya kira wayar mamacin wato wanda ya riga ya rasu cewa wai akwai wani bashin a kansa to banki suka ce kuskure ne amma ƴan uwan suka yi watsi da maganar banki za ta dau asara to ban dai gane ba yana tambaya ne banki za ta dau asara ko ba za ta dau asara ba ka taba jin banki su dau asara to shinan maganar ina jin maganar da yake cewa malam mu hankalinmu bai kwanta ba kuma idan za mu biya har da ruwan ko kuma asalin kudin za mu biya to ita shari'a musulunci dama ai ba ta yarda da wannan karin ba in kana maganar shari'a ce shari'a cewa ta yi fa in tubtum falakum ru'usu abwalikum la tadlimuna wa la tuzlamu saboda in kuka tuba to ka ku sake ku karbi sama da abinda kuka bayar bashi saboda an haramta a bayar da wato kudin ruwan da yake kai wannan shine shari'ar musulunci sai dai banki zai bar maka wannan kuma wata magana ce daban shi banki a gurin sa wannan kudin sa ne saboda haka in yace dole ka bashi to ba cewa kada ka bashi domin in baka bashi ba zai cutar da kai zai ma karba ta kowane hali saboda haka anan ba zabin ka bane tunda dai har an riga an karba shi kuma dole ne a banki sai sun karbi kudin su saboda haka in har bankin za su karbi a uwar kudin shikenan sai a ba su uwar kudin dama wannan shine haƙƙin su kuma suka ce ba za su yarda ba sai an ƙara ba su da wannan ruwan to kuma kaga wannan tsakanin ku ne da su idan sun yafe shikenan ba su yafe ba kuma ba yadda kuka iya sai ku ba su
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق
الله سبحانه وتعالى يأتي هذان خصمان اختصموا في ربهم ودنن بهم masu jayayya ne da suka yi jayayya dangane da sha'anin ubangijinsu falladina kafaru to waɗanda suka kafirta qutti'at lahum thiyabun min nari an fasalta musu tufafi na wuta yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim ana zuba tafasasshen ruwa ta saman kawunansu yusharu bihi ma fi butunihim wal julud ana narkar da abin da yake cikkunansu bihi da wannan tafasasshen ruwa wal julud ana narkar da fatunsu walahum maqami'u min hadid ana kuma dukansu da gudumomi na bakin karfe kullama aradu an yakhruju minha min ghammin duk sanda suka yi nufin fitowa daga wannan wutar saboda damuwa uidu fiha sai a sake mayar da su cikinta wa zuqu azab al-hariq a ce da su kudandani azabar wuta mai tsananin kuna anan ubangiji subhanahu wata'ala yana bayanin sakamakon waɗanda a baya yake cewa lokacin da ya yi maganar sujjadar waɗanda suke sama da waɗanda suke ƙasa da mala'iku da rana da wata da taurari da duwatsu da ainihin bishiyoyi da dabbobi Allah ya ce wa kathirun minan nasi wa kathirun haqqa alaihi al'adab da kuma da yawa daga cikin mutane suna sujjada da yawan su kuma azaba ta cancanta akan su to waɗannan bangarori guda biyu bangarorin waɗanda suke yi wa Allah subhanahu wata'ala sujjada saboda biyayya ga Allah subhanahu wata'ala da miƙa wuya da karɓar umarninsa da kuma bangaren waɗanda suka taurare suka ce ba za su yi wa Allah subhanahu wata'ala sujjada ba wato suka ki bin Allah subhanahu wata'ala suka kafirce to waɗannan su ne suka zanto masu jayayya cikin sha'anin ubangiji ƙungiya ta farko sun yarda cewa Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne abun bauta shi ya cancanci a bauta masa sun sallama sun karɓi bautar Allah subhanahu wata'ala suna yi ƙungiya ta biyu kuma suna jayayya da su akan wannan cewa ba za a bauta wa Allah shi kadai ba ba su yarda da ɗayantakar ubangiji subhanahu wata'ala wajen bauta ba don haka wannan jayayyar da ta shafi tauhidi ita Allah subhanahu wata'ala yake magana ke kuma faɗar sakamakon kowane ɓangare daga cikinsu idan ba a manta ba ayoyin da suka gabata ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗi wato mabiya addinai manya-manya guda shida da muminai da yahudawa da sabi'awa da nasara da majusawa da mushrikai Allah yace inna Allah yafsilu bainahum yawmal qiyamah inna Allah ala kulli shay'in shahid lalle Allah zai raba gaddama tsakanin su ranar gobe kiyama to wannan raba gaddama da ubangiji subhanahu wataala zai yi ranar gobe kiyama ita ce ubangiji yake bayani anan wato irin yadda kowa zai gane gaskiyarsa ko rashin gaskiyarsa daga sakamakon da ubangiji zai masa Allah ce hadani khasmani hadani khasmani waɗannan masu husuma ne guda biyu al-khasmu ana amfani da kalmar al-khasmu ana nufin mutum ɗaya ana iya kuma amfani da kalmar al-khasmu ana nufin da yawa hal ataka naba'ul khasmu wa hal ataka naba'ul khasmu idh tasawwaru al-mihram دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض كدوبا دفركو أبنجي سبحانه وتعالى يفارا نتشيوا هل أتاك نبأ الخصم شن لابار الخصم ما سوه سوما بيزومك با كاكا سيأكي أمفاند كلمة الخصم sai kuma gaba sai aka ce khasmani kaga al-khasmu ana nufin diyawa ana nufin daya ana nufin to duk ana iya amfani da kalmar al-khasmu ana nufin daya ana nufin diyawa to nan da Allah ya ce hadani khasmani yana nufin kungiyoyi biyu masu husuma to don ka tabbatar da cewa ba daya ba daya da daya ake nufi ba tunda can an yi maganar kungiyoyi guda shida ko kuma addinai guda shida to kakka dauka kowane addini yana husuma da daya wancan ma yana husuma da daya ko suna ko daya yana husuma da sauran sai Allah ya nuna maka cewa a'a dukan su ne ikhtasamu fi rabbihim suna husuma dukan su game da sha'anin ubangijin su mu'minai ta bangare guda sauran kuma wadanda ba su yi imani ba su kuma ta bangare guda saboda haka kungiyar masu husuma ta farko masu jayayya ta farko su ne mu'mini kungiya ta biyu kuma su ne sauran kafirai duka da kowane irin addini suke bi sawa'un yahudu nasara majusu al-mushrikuna sabi'awa duka duk sun shiga cikin bangare da su saboda haka kasancewar bangarori ne guda biyu shi yasa Allah ya ce hazani khasmani to madan ka fahimci ɗaya da ɗaya ne sai Allah ya ce ikhtasamu ya nuna maka su duka ake magana akan su اختصموا في ربهم سنا جايية دنگنة شأن أبنجي جنسو كودة سنا جايية تبكى وانا يفدا وانا يفدا شين تتونا واتبكى وانا أكا سني سكان مؤمني وانا نبا مؤمني بكل أبن ديكي قدانا كينا ما سي وانا سكي يدد توهيدي دكال ايتا الله سبحانه وتعالى سنا فدر wato hujjojinsu na kadaita ubangiji subhanahu wataala na kan gamsuwa da musulunci suna kuma nuna cewa sauran addinai da ake bi ba gaskiya bane duk wani addini ba musulunci ba ba addinin Allah bane saboda haka suna jayayya akan wannan su ma ko dace suna jayayya akan cewa abinda suke kai gaskiya ne wannan shine tattaunawa tsakanin addinai da ake magana wacce daman can kusan a haka duniya ta kafa lokacin da Allah ya fara aiko annabawa haka ake ta yi ana tattaunawa waɗannan suna faɗar hujjojinsu waɗannan kuma suna faɗar su ma nasu hujjojin ko suna ƙaryata hujjojin waɗancan to wannan shine tattaunawar da kodayaushe masu wa'azi masu karantarwa suke yi wajen fito da gaskiyar addinin musulunci da bayyana shi da kuma fito da wato ƙaryar dukkan wani addinin da ya saba ma wannan da bacin dukkan wani addini da ya saba da musulunci wannan ita ce tattaunawa da ba za ta yanke ba har ta shiga kiyama wannan ita ce tattaunawa ta baka da baka sannan kuma akwai tattaunawa ta aqida yayin da akwai jayayya ta aqida wannan ita ce jayayya ta baka da baka akwai kuma jayayya ta aqida ita ce jayayya ma'anawiya ce kai kana ji ka kudirce cewa abinda kake kai na addinin musulunci gaskiya ne annabi gaskiya ne alqur'ani gaskiya ne akwai ranar alkiyama su kuma wadanda suke saba maka suna saba maka akan akasin abin da kake faɗa cewa wannan addinin da kake bi ba gaskiya bane annabin ka ba gaskiya bane alqur'ani ba gaskiya bane to wannan ita ma jayayya ce amma ta fuskar aqida to wani lokaci abin yakan rinchabi har akai ma ga yaƙin juna kamar yadda ya faru lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama da lokacin sahabbansa da lokacin sauran dauloli na musulunci idan to har an kai ga yin gaba da gaba an wuce maganar kudircewa a zuci an wuce maganar wato cacar baki har ma akai ga fafatawa a fagen daga wanda duk ya shiga cikin karkashin wannan husuma da Allah yake cewa ikhtasamu fi rabbi ya shiga cikin wannan husuma wannan jayayya da take faruwa tsakanin mabiya addinai saboda ka mabiya addinai daban-daban da bangare ɗaya musulmi da kuma sauran addinai duka shi musulunci yana kallon dukkan kafirci a matsayin addini ɗaya ne kamar yadda malamai suke cewa al-kufru billatin wahida duk kafirci abu ɗaya ne saboda duk a gurin musulunci sunan shi kafirci ta kowane bangare ya zama kafircin sunan shi dai kafirci saboda haka a matsayin kungiya ɗaya ke kallon sa musulunci kuma yana matsayin a matsayin kungiya ɗaya to waɗannan ikhtasamu fi rabbihim sun yi jayayya dangane da sha'anin ubangijinsu ubangiji ya ce Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan ayar kamar yadda wasu hadisai suke nunawa a kan yaƙin Badar da yaƙin Badar shi ne yaƙin farko wanda ya faru bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallama bayan an shar'anta wa musulmi su tashi su kare kansu su nemi haƙƙinsu kada su bari koda yaushe mushrikai suna cutar da su suna azabta su suna kwace musu dukiya suna kore su da gidajensu uzina lil ladina yuqatiluna bi annahum zulimu wa anna Allah ala nasrihim laqadir ce waɗannan da suke ake yaƙar su an ba su izini su tashi su kare kansu domin an zalunce su kuma Allah mai ikon ya taimaka musu ne tun daga wannan lokaci Allah subhanahu wata'ala ya bawa Annabi sallallahu alaihi wasallam dama tashi su kare kansu daga yaƙin yaƙar su da ake yi to yaƙin farko da aka fafata tsakanin mushrikai mushrikan larabawa da kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa shine yaƙin Badar musulmi sun zauna shekara 15 suna ta haƙuri ana ta nuna musu ƙiyayya da ƙijuna da ainihin zalunci da cutarwa sun haƙura tsawon shekara 15 to sai Allah subhanahu wata'ala ya haɗa waɗannan ƙungiyoyi guda biyu a Badar inda nan aka yi karan bacca Allah kuma subhanahu wata'ala ya ba wa musulmi nasara wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azilla suna ƴan kaɗan Allah ya ba su nasara domin kafirai sun ninka su wajen gida uku musulmi ba su fi 300 da ƴan kaɗan ba waɗancan kuma sun kai wajen mutum 1000 amma Allah ya ba wa musulmi nasara yaƙin Badar ya zama yawmal furqan ubangiji ya kira shi yawmal furqan yawmal taqal jama'an ranar da Allah ya rarraba tsakanin ƙarya da gaskiya Allah ya ba wa manzo sallallahu alaihi wasallam nasara to Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun fitar da hadisi daga Qais ibn Ubad yake cewa ya ji Abu Dharr yana rantsuwa da Allah cewa wannan ayar hazani khasmani ikhtasamu fi rabbihim yace innaha nazalat fil ladina barazu yawm badr ta sauka ne ga waɗanda suka yi fito ranar Badar حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث دكما عتبة دشيبة يائر ربيعة دكما الوليد بن ربيعة الوقت شد أكزو بنغلو ليبيو وينجيو ليبيو وينجير كافرين دكما تمسلمي قوة جاداقة ودام هنا لك شكين نبيئر واتو هنا لك شكين نبيئر larabawa a wancan lokaci in aka zo filin daga akan fara da mubaraza fito na fito sukan yi haka ne domin a samu takaita wato zubar da jini domin aka yi mubaraza waɗanda suka yi nasara to waɗancan suna iya haƙura su janye kaga shikenan yaƙi ya ƙare daga nan saboda haka sai wasu daga cikin abin nan sai wasu daga cikin manyan Qurayshawa daga gidan Banu Abdushams su ne waɗannan Utba da Shaiba da kuma Walid ibn Utba akwai abin Shaiba ibn Rabi'a da kuma Utba ibn Rabi'a da kuma ainihin dan Utba din shine Al-Walid Utba shine mahaifin Hindu matar Abu Sufyan. To da mahaifinta Utba da dan uwansa Shayba da kuma dansa dan Utba din shine Al-Walid sai suka fito wadannan dukkan su sun fito daga gidan Abdishams daga Banu Abdishams sai da wasu daga cikin matasa daga cikin mutanen Madina sai suka fita da niyyar za su tarye su domin sun fito suna cewa akwai wanda zai fito a kara sai wasu matasa su uku daga cikin matasan Madina sai suka fita sai waɗannan Qurayshawa uku sai suka ce a'a mu ba da ku zabi ba kun yi mana kanana kun mana yarinta sannan kuma ku ba sa'adunmu bane ba tsaranmu bane wato su suna ji da matsayinsu da darajarsu a cikin Larabawa saboda Qurayshawa ne sun fito da gidan Banu Abdishams da annabi ya ji haka ya ce waɗannan matasa su dawo sai ya ce wa Hamza kai Hamza tashi kai Aliyu tashi kai Ubaida ko Abu Ubaida ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib saboda ka tashi saboda haka sai ya tashi waɗannan da suka fito daga gidan Banu Hashim ce ku tashi ku je ku tare su to ana aka fafata tsakanin waɗannan mutane shida Hamza ya kara da Shayba kuma ya nasara ya kashe shi shi ma Sayyidina Ali ya kara da Walid ya kashe shi sai Ubaida ibn al-Harith kuma ya kara da Utba Utba duk ya fi su shekaru shine babba a cikin su saboda haka sai suka yi jina-jina karshe aka sari shi Utba shi abinnan shi Ubaida a gwiwa saboda haka ya fadi to da Hamza da Ali radiyallahu anhuma da suka ga haka sai suka tasamma shi wannan Utba sai suka kashe shi sai suka dauko shi Ubaida rangaranga yana cikin jini karshe shi ma ya shahada ya rasu to shine Abu Dharr yake cewa na rantsi da Allah waɗannan su ne Allah yake magana akan su hadani khasmani ikhtasamu fi rabbi to kaga jayayyar ta wuce da fata wuce da kuduri ta wuce fatar baki har ta kai ga fafatawa duk tana karkashin ikhtasamu fi rabbi domin dukkani akan maganar kadaita Allah ne cewa a kadaita Allah da bauta waɗannan mushrikai suka ci su basu yarda ba kuma za su lamunta ba ba za su amince ba sai sun ga ƙarshen annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da sahabbai suka tsaya aka fafata kuma ubangiji subhanahu wataala ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa nasara to shi yasa kamar yadda Imam al-Bukhari ya furwaito daga sayyidina Ali yana cewa ana awwalu man yajsu bayna yaday ar-rahman lil khusubati yawm al-qiyamah ni ne farkon wanda zan gurfana gaban ubangiji subhanahu wataala domin rigima wato rigima da waɗannan waɗanda muka fafata da su wanda dai yana tabbatar maka da cewa wannan shine ma'ana ta farko da take karkashin wannan aya Allah subhanahu wataala yana magana akan kungiyar mu'minai da kuma kungiyar kafirai waɗanda suka fafata waɗanda suka fafata na farko sune sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka fafata da mushrikan farko waɗanda suka ja da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wasu wato maganganu na wasu malamai da suka yi dangane da fassara khasmani din wani daga cikin malamai kamar Ikrima an ruwaito yana cewa khasmani din ana nufin aljanna da wuta aljanna da wuta su suka yi husuma akwai hadisi a cikin Sahih Bukhari da Muslim da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aljanna da wuta sun kai kuka wato sun yi husuma gaban Ubangiji lokacin da wuta take cewa babu wanda zai shige ni illa almutakabbiruna waljabbarun sai masu ji da isa masu girman kai su ne za su shige ni wuta kuma take cewa aljanna kuma take cewa babu wanda za su shige ni sai masu rauni galabaitattu to shine Allah subhanahu wataala ya ce wa wuta ke azaba ta ce da nake azabtar da wanda naga dama da shi kai kuma rahama ta ce Allah ya ce aljanna ke kuma rahama ta ce da nake sa wanda naga dama a cikinta to wasu sun ce wannan su ne khasmani din to amma magana ce mai rauni kwarai da gaske malamai ba su waiwaye ta ba wasu kuma sun ce da ahlul kitabi ne da musulmi khasmani din ahlul kitabi ne ahlul kitabi suka ce كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم فنحن أولى بالله منكم littafin mu ya riga naku annabin mu ya riga naku dan haka mu muka fi cancantar mu zama soyayya Allah ba ku ba musulmai kuma suka ce kitabuna yaqdi ala kutubikum wa nabiyuna khatamun nabiyyin littafin mu ya shafe naku annabin mu kuma shine cika makin annabawa daga shi an rufe kofar annabta to wasu suka ce sune khasmani ikhtasamu fi rabbi wana ana jingina shiga Abdullahi dan Abbas a wata riwaya to amma dai maganar mafi yawancin malamai malaman tafsiri shine khasmani ana nufin bangaren mu'minai da kuma bangaren kafirai bangaren mu'minai masu cewa Allah ɗaya ne shi kadai cancanta abautawa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam manzansa ne kafirai kuma wanda suka ƙaryata wannan wanda suke shirka da Allah suke hada Allah da wani suke ƙaryata manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam to idan aka ce wannan ayar ko waɗannan ayoyin har zuwa ayoyin shida wanda za mu karanta idan ya zanto sun sauka ne suna ishara zuwa ga yakin Badar kaga wannan yana tabbatar da cewa waɗannan ayoyin madaniya ne wato a Madina suka sauka tunda yakin Badar bai kasance ba sai a Madina shekara ta biyu bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam domin yakin ma ba a farlanta shi ba sai a wannan lokaci saboda haka kuma a farkon magana mun yi tattauna akan surar nan madaniya ce ko makkiya ce wanda ƙarshe muka ƙarfafa maganar cewa gaure ce akwai ayoyin da suke ƴan makka ne akwai kuma ayoyin da suke ƴan madina ne to waɗannan suna daga cikin ayoyin da suka sauka a madina gashi suna bayanin wani abu da bai faru ba sai a madina to wannan ko da an ce wannan shine sababin nuzul kamar yadda aka sani al-ibratu bi umum al-lafz la bi khusus al-sababi idan aka tashi ana lura ne da yadda wato lafazin ayar ya zo gaban me saboda ka duk wani mu'mini ya shiga cikin wannan husuma haka nan duk wani kafiri shi ma yana cikin wannan husuma saboda ka tattaunawa da jayayya dangane da sha'anin ubangiji da addininsa wani abu ne da ba zai gushe ba matukar dai akwai mu'mini a bayan kasa saboda haka zai ci gaba haka ana maganar tattaunawa tsakanin addinai to wannan tattaunawa daman akwai ta saboda haka za ta ci gaba ne kawai sai dai kasancewarta akan menene wannan fi rabbihim ne akan sha'anin ubangiji ne fi rabbihim ai fi dini rabbihim fi tauhidi rabbihim game da kadaita ubangiji subhanahu wataala ibnu jarir at-tabari yana cewa qad tanzilu bi sababin al-ayatu qad tanzilu bi sababin al-asbab aya takan sauka saboda wani dalili kamar irin wannan thumma takunu amma fi kulli makanin nadhira zalika sannan daga baya kuma sai ta zanto ta shafi kowa da kowa duk sanda aka samu wani abu da yayi kama da wannan da take magana akan sa yace wa hadhihi min tilka wannan ayat tana daga cikin waɗannan ayoyi wanda suka sauka a dalilin wani abu amma kuma hukuncin su bai takaita akan nan ba yace wa zalika anna alladhina tabarazu inma kana ahadu alfariqayn ahla shirkin wa kufrin billah yace saboda waɗannan da suka yi fito na fito a Badar ai ɗaya daga cikin waɗannan ƙungiyoyi guda biyu kafirai ne masu shirka da Allah wal akharu ahla imanin wa ta'ati Allah ɗaya bangaren kuma mu'minai ne masu da'a ga Allah fa kullu kafirin fi hukmi fariqi shirki minhuma fi annahu li ahli al-iman khasm saboda haka kowane kafiri a kowane zamani a kowane lokaci to yana bangaren waɗancan masu shirkan ne a matsayinsa ne mai husuma da jayayya ga mu'minai wa kadhalika kullu mu'minin fi hukmi fariqil imani minhuma fi annahu li ahli shirki khasmun saboda haka shi kuma mu'mini a ko'ina a kowane zamani a kowane lokaci shi kuma yana bangaren masu imani a matsayin wanda yake jayayya da masu shirka saboda haka malam yace fa ta'wilul kalam fassarar wannan aya hadhani khasmani ikhtasabu fi dini rabbihim waɗannan masu jayayya ne su biyu da suka yi jayayya dangane da addinin ubangijinsu wa ikhtisabuhum fi dhalika mu'adatu kulli fariqin minhum al-fariq al-akhar ce to husumar jayayyar da ake magana shine kiyayyar da take tsakanin waɗannan bangarori guda biyu mu'minai ba za su su kafirai ba kafirai ba za su su mu'minai ba wa muharabatu iyahu ala dinihi, kowane bangaren yana yakar addinin ɗaya bangaren, kowa so yake ya galaba. To wannan shine abin da ayat take magana akan sa. Sai Ubangiji subhanahu wataala shi zai yi hukunci, tunda Allah subhanahu wataala a baya ya gaya mana inna Allaha yafsilu bainahum yawmal qiyamah, lalle Allah shi zai hukunci. A ka'idar hukunci akan buƙaci shaida, in ka ce ga khasmu wannan abokin husuma ne, ga abokin jayayyarsa, ga abokin rigimarsa, to baka yin hukunci sai ka kawo shaida ku. To shi kuma Allah shi ne shaidar, sai ya ce inna Allaha ala kulli shay'in shahidun, dan ka ce to ina shaida, Allah shi ne shaidar. Ubangiji subhanahu wataala zai yi musu hukunci da adalci, ba zai yi musu hukunci da iliminsa ba da shaidarsa, duk da cewa Allah subhanahu wataala mai iko ne kuma fa'alun ne lima yurid, duk yadda ya ga dama yayi, ba wanda isa ya ce kanzil, ba wanda zai isa ya tanka. To amma saboda Ubangiji subhanahu wataala yana dasa adalcinsa ne a cikin komai, kuma bawan sai tabbatar da cewa an masa adalci, Ubangiji subhanahu wataala zai sanya gaɓoɓin mutane su za su yi shaida a kansu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Ana ce yau sai mu rufe bakin wanda zai iya ƙarya cewa wallahi rabbina ba kunna mushrikina, ya riƙa rantsewa cewa shi wallahi ba shirka muka yi ba, wallahi mu kaza kaza. Allah sai ya toshe bakin, ba zai iya ƙara cewa komai ba. Dai wani abu da kai, ko da hannunka kai, ko da ƙafarka kai, ko da idonka kai, ko da bakinka kai, ba dai da su kake abubuwa ba. To shikenan sai a ba su dama, sai hannaye su yi shaida, su yi magana, sai ƙafafuwa su ma su yi shaida, haka nan ji ya yi shaida, gani ya yi shaida a kan abin da suka aikata. Daman su ne masu aiki, hannu ya ce ni na yi kaza, ƙafa ta ce ni na je kaza, kunne ya ce ni na je kaza, ido ya ce ni na ga kaza, duk su ba da shaida. A lokacin ɗan adam mai rikice, ya za su yi masa haka? Wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina, ya za ku riƙa ba da shaida a kanmu, kun san abin da in ya faru fa ya ɓace fa duk da mu da ku duka fa za mu tafi wuta. Amma qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulli shay wa huwa khalaqakum awwala marra wa ilayhi turja'un, Allah da ya ba wa komai damar firici, mu ma shi ya ba mu dama muka yi firici. Saboda haka a lokacin za a yi mutane hukunci da shaida, shaidun kuma daga kansu, daga kawunansu, ce ku kuka yi kuma ku kuka ba da shaidar cewa kun yi. To ya aka yi suka yadda suka ba da shaida tare da cewa kuma su suka yi laifin? To ya za ku yi laifi ko ku ba da shaidar ku yi laifi? Wannan shi ne ikirari. Mai laifi ya fito ya ce na yi, wannan shi ne sayyidul adilla. Babu shaida da ta kai wannan, duk da cewa a dokar zamani sai kaga cewa an yi ta ikirari, wa indai ba a gaban alƙalin ne kawai aka yi shi ba, ko da akwai wasu shaidu ba a yi. To wannan shi ne sayyidul adilla, ikirarin mai laifi ya ce ni na yi laifi. To saboda su waɗannan su suka aikata, su kuma daman ba su da irada. Kai ɗan adam, kai Allah ya baka irada, kai ya baka damar ka yi ko ka bari. Su kamar sojoji ne a fagen yaƙi, don abinda komanda ya sa su shi suke yi, ko mai kyau ne ko ba mai kyau ba ne, duk inda aka ce su nufa nan suke nufa, suna bin umarnin komandansu ne, ko da abinda ya sa su ba daidai ba ne, sai dai an je sama can su ce shi ya samu. To yadda za su ba da shaida a sama, su ma kai wannan gaɓoɓi naka za su ba da shaida a gaban Allah. Mu ba muna yin abin da mu muke nufi ba ne, abin da ake aka samu ne muke yi kawai. Shi ne Ubangiji subhanahu wataala zai yi hukunci a wannan ranar a kan waɗannan masu jayayya ɗin, masu rigima. Allah ce falladina kafaru quti'at lahum thiyabu min nar, waɗanda suka kafirta za a fasalta musu, ko an fasalta musu thiyabun tufafi min narin na wuta, an fasalta musu daidai da jikinsu, ta yadda zai yi daidai da jikinsu, ma'ana tufafin da za su rufe su rub, saboda ya zanto ta ko'ina azaba za su sha, ba ta inda za su samu sararawa. Lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash ay musu shimfida da jahannama sama su kuma wuta ta rufe su saboda haka ubangiji subhanahu wataala zai sa a fasalta musu tufafin wuta daidai da cikin su tufafin nan ubangiji ce sarabiluhum min qatirani wa taghsha wujuhumun nar wato tufafin su rigunan su min qatirani da ainihin narkakken man qatiran ne man qatiran mai ne wanda yake kamar kwalta baki kirin kuma sannan bi mummunan wari sannan kuma yana saurin kamawa da wuta saboda haka da wannan man shi za a shafe jikin su da shi a matsayin tufafin da za su sa shine za a shafe su da shi shine sarabiluhum min qatiran shi wannan man mai kamar kwalta baki kirin in aka shafe su za su yi baki kirin sannan kuma su rika wani wari sannan wannan mai mai saurin kamawa da wuta ne saboda me saboda su ji kunar azaba wa taksha wujuhahum nar to haka nan ubangiji subhanahu wataala zai musu wannan anan zamu ga ubangiji ya ce qutti'at akai amfani da lafazin madi an fasalta musu wato kamar an yi an gama duk da cewa alkiyamar bata zo ba to amma duk abin da yake nan tafi to kawai ka dauka ya zo ne wanda ce ata amrullah fala tastajilu alkiyama al'amarin Allah ya zo ku daina gaggauto da shi ku daina gaggauto da shi saboda haka Allah subhanahu wataala ya amfani da wannan saboda a tabbatar maka da cewa abin kamar ma an yi an gama ne Allah ya ce iz qala Allah ya Isa ibn Maryam wa iz qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nas wa iz qala Allah tana lokacin da Allah ya ce kaga kan wannan qala ba wa iz yaqulu ba saboda nuna maka cewa abin ma kamar ya faru an yi an gama ne kanka kara kanka kawo ni shakka a ciki wasu daga cikin malamai suka ce an yi amfani da qutti'at fi'li madi abinda aka riga aka yi aka gama an fasalta musu suka ce saboda wutar kafirin tana an tana da komai saboda haka kowane dan wuta an riga an gama fasalta masa abinda zai sa da abinda zai shiga da abinda zai ci komai an gama wa iddat lil kafirin da Allah ce an riga an tana da ita ba kamar aljanna ba aljanna ita cikin ginin ta ake har yanzu gurgurdan yawan aikin ka gurgurde da ake ta gina maka ita kana aiki ana gina maka ita kana aiki ana gina maka ita duk tasbihi wannan Allahu akbar din da kace ba an gina maka wani shi ne kuwa ƙara ku wani da shi ne kuke ta yi a cikin aljanna Allah ce yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim za a rika zuba tafasasshen ruwa min fawqi ru'usihim ta saman kansu wato ta tsakiyar kansu ruwa ne wanda yake dab da dab da kansu ba ma wanda zai daga can nesa za a zubo da shi ba don aka zubo da shi daga nesa ko da yana da zafi watakila kafin ya iso inda suke zafin ya dan rabu to amma min fawqi ru'usihim ta saman kansu saboda kada wani abu ma na zafin ya rabu ubangiji subhanahu wataala kamar da yake cewa summa subbu fawqa ra'sihi min azabil hamim sannan ku zuba azabar tafasasshen ruwa a kansa wannan tafasasshen ruwa shine wanda zai mamaye jikin wannan kafiri ya ainihin zagon yahudar wato koban kansa ya shiga har cikin cikinsa ya zagonyar da dukkan abin da yake ciki sannan kuma fatar gaba ɗaya ta tattake ta raddake ta kone kurmus Imam Tirmidhi ya fitar da hadisi da waninsa yace hadisi ne hasan sahih Sheikh Nasiruddin Albani ya hassana shi hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal hamima la yusabbu ala ru'usihim fayanfudhu alhamimu hatta yakhlusa ila jawfihi fayaslutu ma fi jawfihi hatta yabruqa min qadamayhi wa huwa as-sahru thumma yu'adu kama kana kamar yadda anan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yusharu bihi ma fi butunihim wal julud za a zagwanyar da abin da yake cikin su da wannan tafasasshen ruwan sannan za a zagwanyar da ainihin fatun jikinsu shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada yace innal hamima shi wannan tafasasshen ruwa la yusabbu ala ru'usi lalle tabbas za a zuba shi akan kawunan su fayanfuzu alhabib daga nan wannan ruwan ya wato ratsa kokon kan wanda aka zuba masa shi Allah ya yashe mu hatta ya khursa ila jawfihi har sai ya ji cikin sa fayaslutu ma fi jawfihi ya zagwanyar da abin da yake cikin sa gaba daya zagwanye ya zube hatta ya burqu min qadami har wannan ruwan wato ruwan tafasasshen ruwan zafin sai ya ainihin zuba hatta karkashin digadigan sa sauraka zai ratsa shi har ya je karkashin digadigan sa tun daga kololuwan kansa annabi ya ce wannan shine as-sahr din shine zagwanyar wanda Allah subhanahu wataala ya magana thumma yu'adu kama kana sanna a dawo da mutum kamar yanda yake kullama najjat juluduhum badallahum juludan ghayra abiya zuqul azab shi duk sanda fatin su suka zagwanye suka narki sai Allah canza musu wasu fatin dan su ci gaba da dandanar azaba Allah kake yashe mu
amin
Allah subhanahu wataala ya ce min fawqi ru'usi akai amfani da min min dinnan min ce sila ubangiji subhanahu wataala ya amfani da ita domin a nuna ibtida'ul ghaya min ce ibtida'ul ghaya dan a nuna daga inda zubar wato ruwan zai fara ne daga kan kansu ba daga nesa bane bare hatta wato zafin sa ya rabu yusharu bihi ma fi butunihim wal julud to za a musu azaba da shi azaba ta zahiri shine zuba musu akai sannan kuma wannan azabar ta je har cikin cikin su shine ta zagwanyar da abin da yake cikin su gaba daya da tsokar jiki da kitse da abin da yan hanji da komai da yake cikin su gaba daya sai ya narki wal julud haka nan wal julud ita ma ada marfu ya ce an yi adafin ta ne ko dai bi fi'lin mahzuf ai wa tuhraqul julud za a kona fatin su ko kuma ya zama akan wancan fi'ilin ne na farko su ma fatin za su zagwanye su abin nan su kone Allah sannan ya ce walahum maqami'u min hadid sannan kuma ana dukan su da wasu gudumomi na ƙarfi gudumomi na bakin ƙarfi waɗannan gudumomi suna hannun khazanatun nari masu gadin wuta su ne wannan mala'iku ne za su riƙe wannan gudumomi suna dukan waɗannan mutane bayan wannan ruwa da ake kwarara musu na zafi garuwa ƙarfin mala'ika da girmansa a ce ya riƙe guduma ta ƙarfi ko wani hadisi na Abu Sa'id al-Khudri yana cikin musnad Imam Ahmad sanadinsa yana da rauni yake cewa kowace guduma ɗaya in aka saukar da ita bayan ƙasa da za a saukar da ita bayan ƙasa to da mutane da aljanu duka in sun haɗu ba su iya daga ta ba to ko ba ya sha'anin yake aka ce gudumar mala'ika gudumar mala'ika ko gudumar aljani ce za ta dakika ko wani rusheshen ƙato aka ba shi guduma irin wannan gudumar da ka sani aka ce ya duka doka ma mutum aka ai azaba ta yi azaba to bare gudumar mala'ika gudumar wutar jahannama maqami'u min hadid ta bakin ƙarfi to dai ta za su duka dukansu kullama aradu an yakhruju minha wa yudu fiha duk sanda suka zo suka yi nufin fita daga cikin wannan wuta saboda azaba min ghammin saboda damuwa da suke ciki da bakin ciki da tashin hankali wa yudu fiha sai a sake mayar da su cikin ta wato haka za su yi ta ganin azaba lokacin da harshen wuta zai yi toro ko da su sama su ga kamar za su fita can kuma mai guduma zai doke su da guduma su yi ƙasa haka nan harshen wuta ya sake toro ko da su sama shi kuma ya sake dukan su yi ƙasa haka za a yi ta musu su ba su yi rai ba su ba su mutu ba walladina kafaru lahum naru jahannam لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور الله يقول لك كافرتا وبنجي يقول لك سنة دوتر جهنم la yuqda alayhim fayamutu ba za a gama da su ba su mutu in suka gama da su suka mutu sun huta wala yukhaffafu anhum min adabiha ba kuma za a tausasa musu ba a sassauta musu azaban ba kadhalika najzi kullu kafur Allah ce haka muke saka ma dukkan wani butulu mai kafirce mana wa hum yastarikhuna fiha za su ta kururuwa a cikin wuta suna cewa rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal ya ubangiji a fito da mu za mu yi aiki na kwarai ba irin wanda muka kasance muna yi ba Allah ce awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir Allah ce awalam nu'ammirkum ashe ba mun ba ku tsawon rai ba mun ba ku irin yadda mai wa'azantuwa zai iya wa'azantuwa a cikin sa wa ja'akumun nadhir kuma mai gargadi ya zo muku amma duk ba ku ji ba ba ku fada kuma ba ku ji wa'azi ba sai yanzu za ku ce a fito da ku za ku yi aiki na kwarai fadhuqu ku ci gaba da daddaren azaba fama lidh-dhalimin min nasir az-zalimi ba fa su da wanda zai taimaka musu to haka za su yi ta fama suna cikin wannan azaba za su nemi mala'iku dinnan su taimaka musu qala alladhina kafaru li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al'adhab suje suna roƙon mala'ikun nan masu gudumomi a hannu mu ku roƙa mana ubangijin mana ko da yi ne daya a ba mu dan sarara ko yi ne daya ne ka duba yanzu maganar fita ma ba ita suke ba ko dan yi ne daya a kyale su su sarara yawman min al'adhab da su sai awalam taku ta'tikum rusulukum qalu bala قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال ملائكه استيا با 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 منزلني سو ريكا زوا muku ba ko kuma haka kawai aka kama ku da laifi ba ai an turo muku annabawa ba da manzanni su ita muku wazi ce eh haka ne haka ne ce to shikenan sai ku ci gaba da addu'ar ku ku gani in za ta yi amfani amma wa ma du'a al-kafirin illa fi dhalal addu'ar ku ta banza ce saboda kun kafirce wa Allah subhanahu wataala to nan dai za su ga babu alamar nasara to za su koma kuma maliku wana da ya maliku li yaqdi alaina rabbuk yanzu ba maganar ma a sassauta musu ba su a kashe su gaba daya su maliku kai ne shugaban mala'ikun nan da ake suke mana azaba ka roki Allah mana mu a gama da mu to wasu malami suka ce za a yi banza da su sai karar ɗaruruwa sannan ce innakum makisun za ku ci gaba da zama a nan babu maganar fita har abada Allah ka kiyashe mu Allah ce wa zuqu azabal hariq ku dandana azaba ta wuta mai tsananin kuna haka za a gaya musu wato bayan azabar da ake yi musu ta gangar jiki ta zahiri ana zuba musu wannan tafasasshen ruwa fatinsu na zagwanyewa sai kuma a riƙa musu azaba ma'anawiya wato ana ƙara ba su haushi ana zolayensu ana tsokanansu wanda ita ma wata azaba ce nafsiya ba a ƙyale su ba da azabar da suke ciki kuma ana bin su da izgili da ba'a ce wa zuku azabal hariq ci gaba da dandanar azabar wuta mai ƙuna to haka za su ci gaba da shan wannan azaba azaba ta zuci da kuma azaba ta gangar jiki Allah ce wa amma alladhina fasaqu fama'wahum an-nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adhab an-nar alladhi kuntum bihi tukadhibun Allah ce wadanda suka fas suka kangare wa ubangiji Allah ce fama'wahum an-nar makoma su wuta ne kullama aradu an yakhruju minha duk sanda suka so su fito daga wannan wutar u'idu fiha Allah ce za a sake mayar da su ciki kuma a ce da su ku dandana azabar wutar da kuka kasance kuna karyatawa to wannan hukuncin wani wato wato kungiya ta farko kenan wanda ake husuma da ita sune ungiyar kafirai sannan sai ubangiji kuma zai faɗi hukuncin waɗanda suke jayayya da waɗannan kafirai sune muminai ubangiji zai faɗi hukuncin su aya ta gaba da ita ce matashiyar karatun mu gobe insha Allah abinda muka yi na daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته